ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma yau muna yini na 20 daga cikin yininnikan wannan wata mai daraja na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dare da 9 ga watan 3 na shekarar 2026 ta miladiya muna karatu a cikin suratul mujadala ko mujadila ayar da muka kwana a kanta a karatun mu da ya gabata ita ce aya ta 10 to bi iznillahi ta'ala zamu dora daga ayar da take biye da ita wato aya ta 11 kuma ita ce ayar da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa a cikin ta ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum Allah ta'ala ya nuna mana ladabi na zama a majalisi na karatu ko wani majalisi mai amfani yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da ranar ƙarshe Allah ya ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu idan aka ce da ku ku yalwata ku buɗa a wurin zama a majalisi ko a majalisai kamar yadda zuwa wannan kira'a ta haf sai ku buɗa wannan ya auku ne a zamu a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam to amma kun ga saboda hukuncin ya gangamu kowane irin majalisi sai aka ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi isa ga wannan kira'ar mafi yawan malamai idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu wannan shine kira'a mafi yawan qurra to da ka bisa ga wannan kira'ar wasu malamai na ganin cewa to ta taƙaita ne ga majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam kama kun ga dinda haka ba lalle bane tunda alkitab yakan zo littafi na majalis yakan zo majalisi na musamman yakan zo kuma dukkan majalisai wanda ake kiran shi aljins haka akan ce alkitab ana nufin jinsin littafi haka ana cewa almajlis ana cewa jinsin majalisi to da haka wannan hukunci yana ga kowane majalisi idan mutane suka zo majalisi to a buɗa musu kar a kore mutane daga majalisi na alkhairi musamman majalisi da ake karantar da addini to majalisi ne da kowa ya zo yake so ya amfana da abin da ke ga wannan majalis wanda ko da mutum bai ɗauki karatu ba ni majalisi ne na alkhairi to dan ladan da za a ba ma waɗanda ke wannan majalisin shi ma ana ba shi ko da ba karatu ba ne ya kawo shi ko da bai fahimci komai a karatun ba kasancewarsa a wannan majalisi to yana samun duk wata garabasa da Allah zai ba mu waɗanda ke wannan majalisi to da kuma ce nan majalisi na karatu majalisai ne na albarka majalisai ne na alkhairi majalisai ne da suke karantar da addini kuma musamman shugaban majalisan gaba ɗaya shine majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka idan mutane suka zo babu gobe abin da ya fi kyau a bubbuɗa musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tada wani daga guri dan a zaunar da wani yace idan go kada ku tada wani daga guri dan a zaunar da wani yace a'a sai dai a bubbuda a yalwata to ne shi nabi Allah sallallahu alaihi wasallam na ka ba da kyau gurin majalisi na karatu a tada wani a zaunar da wani amma malamai sun ce idan ya zama na majalisi ya shiga babu inda za a buda, kuma ya zama waɗanda ke kusa da malamin da ke karantar da karatu waɗanda su ba karatun ba ɗaliban karatun ba ne na haƙiƙa, sai ga asalin ɗaliban karatun waɗanda ke su ke ɗaukan karatu kuma su ke da tsananin buƙata ga karatun, to ana aka ce babu matsala irin wannan, ana iya tada waɗanda karatun bai shafe su kai tsaye ba a zaunar da waɗanda karatun ya shafe su kai tsaye. Amma bayan irin wannan to ba a so mutum ya zauna a majalisi a tashe shi a zaunar da wani. Wannan hadisi ne da Ibnu Umar ya rawaito, kuma Ibnu Umar bai yadda zai so ya zo majalisi ya shiga a ce ga wani za a tashi a bashi guri, bai yadda da haka. To da haka wannan na karkashin idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, idan kuka yi haka yaftahillahu lakum, wannan shine jawabul shar, kun ga shar din idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafassahu fil al-amrin, to jawabin fil al-amri din shine yaftahillahu lakum, fafsahu shine fil al-amri, yaftahillahu lakum shine jawabul amri. An gane ko bai zamanto ba jawabul iza, saboda ita iza sharadi ce ba mai ta zama ba. To daga fafsahu yaftahillahu lakum, kama in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, yuhibbukum Allah shine jawabun fattabi'uni, haka nan ma yaftahi shine jawabun fafsahu, ku yalwata sai Allah ya yalwata mu. Kun ga cewa da Allah ya yalwata bai takaita shi ba, bai ce sai Allah ya yalwata muku a lahira ba, da ya ce sai Allah ya yalwata muku a lahira, kun ga da sai ya ce ya takaita yalwata wanda Allah zai muku a lahira, ku yalwata a duniya Allah ya yalwata muku a lahira. Amma kun ga tunda ba a takaice ba, shi yasa malamai suka fassara cewa Allah zai yalwata muku duniya da lahira, da haka duk abin da ba a kayyade shi ba to yana nan a umuminsa, da haka ku yalwata a majalisi sai Allah ya yalwata muku duniya da lahira. Wa idza qila inshuzu fanshuzu, idan aka ce ku tashi shine unshuzu, annashuzu shine tashi, idan aka ce ku tashi zuwa ga wani amfani ko wata bukata ta addini, wata bukata ta addini ta taso ana bukatar ku tashi zuwa gare ta, ko a ce yaki jihadi ya taso an ce ku taso ku yunkura ku tafi gurin jihadi, ko ko wani bukata addini yana bukatar wani aiki ku taso ku yi, Allah ya ce fanshuzu ku tashi ku yi aiki. Duk abin da aka ce ku taso ga wani aiki na addini, ga wani abu bukata ta taimakon addini ta taso, Allah ya ce to ku tashi ku yi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah zai daukaki da waɗanda suka yi imani daga cikinku, da waɗanda aka bai ma ilimi Allah ta'ala zai ɗaukake su daraja. Haka kenan wannan aya ta nuna mana ababen nan guda biyu su ke sa darajar mutum ta ɗaukaka, ya zamana ga imani kuma ga ilimi. Idan ka sami imani ba ilimi kun ga ana samun daraja, amma darajar ba ta kaiwa ta wanda ga imani ga ilimi. Haka ne aka sami ilimi ba imani, kaga ilimi ba imani nan ma kun ga babu wata daraja, domin daraja tana daukowa ne daga tushe da imani. Ai kun ga Yahudawa suna da ilimi, an ba su ilimi, to amma kaga ilimin nan bai daukake su ba, saboda me? Saboda babu imani, sun sani suka yi watsi da sanin su, sai hakan ya kai su ga rashin wannan daraja. To da haka wannan daraja tana samuwa da imani da kuma ilimi, ilimi saninsa da kuma aiki da shi, sanin ilimi da aiki da shi suke ƙara wa mutum daraja. Gwargwadon imaninka da iliminka da aikinka da shi, gwargwadon samun daraja. Haka nan gwargwadon raguwar iliminka da raguwar imaninka da raguwar aikinka da ilimi, gwargwadon raguwar darajarka a wurin Allah. To yasa wanda suka fi daraja gaba ɗaya su ne waɗanda suka haɗa imani da kuma ilimi, kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga sun haɗa ga imani ga ilimi, kun ga sai Allah ya ɗaukake su daraja mai yawa. Haka nan waɗanda suka biyo bayan su, gwargwadon da ka tara imani da ilimi kuma da aiki da ilimin, gwargwadon da ka samu wannan daraja. Gwargwadon da ka rasa waɗannan abubuwa, to gwargwadon da ka rasa daraja. Rashin daraja ba imani ba ilimi, kamar nasara kaga ba imani kuma ba ilimi, domin su ne dhalluna, batattu, sun ɓace cikin rashin ilimi. Ko ko ga imanin a ga ilimin amma babu imanin, ko ko babu aiki da shi, kaga wannan shi ne ɗabi'a ta Yahudawa. hakan wanda Allah ya ba mu labarin sa cikin suratul A'raf yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ba sai labarin wadanda muka bashi ayoyin sai sabule daga ayoyin kaga yake aiki da su tabbatar aiki da fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin sai ga cikin batatu kaga wanda yake cikin batatu kaga ba mutan dauka ga dare a cikin wanda yake batacce ne asali sai Allah ya ce walau shi'ina la rafa'nahu biha da mun so da mun dauke shi da wannan ayoyi walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu to daga waɗannan su ne ma'auni na daukakan daraja imani da kuma ilimi sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabirun Allah ta'ala masani ne ga abin da kuke aikatawa mai kyau da mara kyau da Allah yana sani Allah yana sanar da abin da kuka yi imanin ku karfinsa da rashin karfinsa Allah yana sani hakanan ilimin da ya baku ba kuma samu ilimin ba sai wanda shi ya baku da haka yana sanar da ilimin da kuke dauke shi hakanan kuma har ila yau yana sanar su wake aiki da ilimin da suke dauke da shi don waɗannan su ne ma'aunai shi yasa Allah ta'ala shi ya san ma'aunin kowa shi ya san daraja kowa kowa na da daraja gwargwadon imaninsa da iliminsa da aikinsa da iliminsa to Allah ta'ala masani ne ga waɗannan kuma ya ajiye kowa daraja da matsayi da ya dace da shi na'am الذين امنوا يا كون الناس كاي ايماني اذا ناجيتم الرسول idan kuka tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa to ku gabatar da sadaka gabanin ganawar ku mana gabanin ganawar ta ku da manzo sallallahu alaihi wannan aya tana bayani cewa Allah ya wa mu'minai umarni cewa duk lokacin da za su gana da manzo sallallahu alaihi wasallam to su gabatar da sadaka gabanin su gana da manzo sallallahu alaihi wannan sadaka kuma ba wai su kawo ta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin shi bai cin sadaka to amma za su ba da sadaka ga wanda ga miskini ko mabukaci sannan su taho su gana da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aya sababin saukarta shine yawaita ganawa da mu'minai ke yi da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma hali na manzo sallallahu alaihi wasallam na hakuri da budadden kirji da sanyin hali da karban kowanne mu'mini da rashin nuna kosawa da damuwa ga duk wanda ya tsaya ganawa da shi haka kowa wanda ya gana da manzo sallallahu alaihi wasallam wancan ma ya gana wannan ma ya gana sai zaman hakan nan na tawaye manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama yana da wasu abubuwa da dama da yake so ya cikin lokutan sa yana da nauyin da Allah ya aza masa na isar da sakon Allah yana da haƙƙi na iyalansa yana da haƙƙoƙi na mutane da dama da yake so ya sauke to amma gana gana wannan sai ta dauke ta cike cinye masa lokaci kuma kowa yana son ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da wannan hukunci dan ya rage musu ganawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu daman aiwatar da sauran ayyuka da yake so ya aiwatar sai Allah ya wajabta wa duk wanda ke so ya gana ga manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ya gabatar da sadaka to da kan gata baka bada sadaka sai ka zo ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam an jima an kana so ka sake fitar da wata sadaka ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce zalika khairul lakum wa athhar wannan shine mafi alkhairi gare ku shine mafi tsarki ga zuciyarku yace fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku bayar sadaka ba fa inna Allaha ghafurur rahim to dama Allah ne yawan gafara ne mai jin kai da wannan malamai suka ce kenan ko a lokacin da aka saukar da ayar wanda bai da zarafin abin da zai bayar sadaka to shi Allah ya dauke masa yana iya ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da bai bada wannan sadaka ba saboda Allah ya ce fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim to wannan shine hukuncin da aka saukar daga baya kuma aka shafe wannan hukunci malamai sun yi sabani cewa wai shin an yi aiki da wannan hukuncin kafin a shafe hukuncin ko ku a ko da aka saukar da ayar har aka shafe hukuncin babu sahabi guda da ya aiki da ya wasu malamai suna cewa babu sahabi guda da ya aiki da wannan ayar ya gabatar da sadaka kafin ganawa sa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ma su aikata Allah ya shafe hukunci shi yasa wasu malaman ulumul qur'an ke kawo wannan ayar a matsayin misali ga hukuncin da aka shafe tun kafin ma a aiwatar da hukunci wasu kuma na cewa an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi aiki da wannan aya musamman ma sayyidina Ali radiyallahu anhu an ce sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kasa dinaransa wani dinari ya suke da shi sai ya tafi ya fasa dinara ma'ana ya canja dinaran zuwa dirhami goma kamar a ce kana da naira dubu sai ka tafi a fasa ma ita a canza ma ita zuwa naira ɗari guda goma to haka shi ma da dinare guda sai aka canza masa dinaran nan zuwa dirhami har guda goma sai ajiye su amfanin waɗannan dirhamai guda goma a duk lokacin da ya tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki dirhami guda ya je ba da sadaka nan gaban zai sake ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ɗaukar dirhami ya ba da sadaka to wasu malamai suka ce sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kaɗai ya aiki da wannan aya kafin a shafe ta to daga baya sai Allah ya shafe hukuncin wannan aya da ayar da take biye da ita gata na'am Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat shin kun ji tsoro shine a ashfaqtum ashfaqa tsoro wasu malaman tafsiri kamar Ibn Jarir da Tabari suka ce fa ma'anar ta a ashfaqtumul faqa kun ji tsoron talauci ta hanyar gabatar da wannan sadaka shine suka ce ai har wasu daga cikin sahabbai sun ji tsoron talauci cewa wa duk lokacin da za su gana ga suke tsananin son ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yanda suke jin daɗin ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyawun hali duk yanda za a gana da shi bai nuna kosawa wannan ya gaya masa ya bashi an jima wannan ya zo wancan ya sake dawowa amma duk da haka bai nuna kosawa sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce to kun ji tsoron talauci daga abin da kuke bayarwa sadaka gabanin ku gana da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kun ji tsoron talauci ne ta gurin gabatar da wannan sadakoki gabanin ganawa ku da manzo sallallahu alaihi wasallam to fa idza lam taf'alu yayin da ba ku aikata ba ko yanda kuka ji aikatawa wa taballahu alaikum kuma Allah ya karbi tubanku shine taballahu alaikum ku aikata ba kuma Allah ya karbi tubanku domin da bai karbi tubanku ba da sai ya kama ku da laifin kin aiwata wannan umarni da ya muku amma shi ke Allah mai gafara ne mai jin kai ne ba ku aikata ba kuma ya karbi tubanku ya yafe muku da haka yace to wa dai yanzu fa aqimus salata ku dai yi da sallah wa atu zakata kuma ku ba da zakka wadannan sun yi ababen da Allah ya wajabta muku sallah ne ita ba a ɗauke hukuncinta ba a yi nasarinta ko da an yi nasarin wasu abubuwa to wajibcin sallah Allah bai share shi haka nan wajibcin zakka duk da Allah ya ɗauke wannan wajibci na ba da wannan sadaka ta gabanin ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to ita zakka tana nan jazaman ba wajen ta bai ɗauke ba wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku yi wa Allah da manzonsa da'a wannan shine abin da ya kamace ku ku tsayi da sallah ku ba da zakka ku yi wa manzon Allah sallah Allah da manzonsa da'a to idan kuka yi haka duk waɗancan abin da ba ku yi ba Allah ta'ala zai yaɗe ku wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani ne shine khabirun masani ne ga abin da kuke aikatawa yana sane da dukkan abin da kuke aikatawa da mai kyansa da mara kyansa yana sane kuma yana tattara muku su ya muku sakamako a kai ranar lahira na'am
فلم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
Allah ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, shin baka ga wadanda suke jibintar wadanda Allah ya fushi da su ba? Wadanda ke jibintar su ne munafikai, su munafikai Larabawa ne, yan garin Madina, yan cikin garin Madina su ne wadannan munafikai. Suna jibintar Yahudawa, kuma kun ga Yahudawa dangin Bani Isra'ila ne, kaga asalin su ba kai ba. Sannan kuma su Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai ne masu bautar gumaka, su kuma Yahudawa ahlul kitabe ne. Da kaga Yahudawa da Larabawa da munafikai sun bambanta a asalin addini, addinin su nan tun asali ba dai bane. Wadancan addinin su da suke kai Yahudanci, wadannan kuma addinin su da suke kai kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shine shirka da bautar gumaka. Sannan kuma sun bambanta a kabila, wadancan kabilan dangin Bani Isra'ila ne, wadannan kuma Larabawa ne, kaga sun bambanta. To amma sai ga wadannan suna jibinta wadancan munafikai, suna jibintar Yahudawa, suna kawance da su, suna kuma kuskus da su, suna kukkulla makirci da su akan musulmai, sannan kuma suna kai musu sirrin musulmai. To wannan ita ce alaka da ke tsakanin Yahudawa da munafikai. Babban abin da ya hada su shine hadawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka abin da ya hada munafikai da Yahudawa, hadawa da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai da addinin musulunci. Wannan shine abin da ya hada su. Duk da cewa suna da ababen da suka raba su daban. Sannan su kuma waɗannan munafikai suna da alaƙa da daewa daga cikin musulmai, alaƙa ta jini da asali. Kaga tushen su guda tunda dukansu Larabawa ne. Sannan kuma wasu daga ciki ma dangin su waɗannan ɗin ne na jini na kusanci. To Allah ya ce shin baka ga waɗannan Yahudawa ba da suke jibintar waɗanda Allah ya fushi da su? Kaga daga ciki Allah ya ambaci Yahudawa da cewa waɗanda ya fushi da su. Kaga daga jin cewa wanda Allah ya fushi da shi kuma kana jibintarsa, kaga kenan kana kusanta ne kai ma zuwa ga fushin Allah. Saboda duk wanda ya jibinci wanda Allah ya fushi da shi, to kaga shi ma zai jawo ma kansa fushi na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai wata rana sun dawo daga tafiya, sai suka biyo ta hanya ga su ga gidajen samudawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, kada ku shiga ta gidajen waɗannan mutane da aka halakar, face kuna kuka ko kuna ƙagen kuka, don gudun kada abin da ya same su ya same ku. Ku duba ga waɗannan mutane Allah ya fushi da su, Allah ya halakar da su. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ne ta garin, amma ya ce kar ku shiga sai kuna masu kuka ko masu ƙaƙalan kuka, domin gudun kada abin da ya same su ya same ku. To ya kake zaton wanda suke raye kuma suke jibinta waɗanda Allah ya fushi da su? Kaga waɗanda Allah ya fushi da su annabi ya ce gidajensu ma kar ku wuce ta gurin, saboda Allah ya fushi da su. To waɗannan suna raye amma suna jibinta waɗanda Allah ya fushi da su. Allah ya ce ma hum minkum wala min, su ba naku ba kuma su ba nasu ba. Kaga su ba naku ba tunda ba su ga addinin ku ba, ba su yadda da Allah da manzon Allah ba, kaga ba sa tare da mu'minai. Sannan kuma su ba Yahudawa ba tunda addinin su ba Yahudanci bane, kuma kabilar su ba Yahudanci bane. Kaga kenan suna baina zalika, shi yasa wata ra Allah yace muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Kaga suna kai kawo tsakanin haka, su ba ga musulmai ba, su ba ga Yahudawa ba. To wannan su ne munafiki. Allah yace ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun, kuma suna rantsuwa bisa ƙarya alhalin suna tsare, suna rantsuwa bisa ƙarya. Wani daga cikinsu Ibnu Nabtal, Abdullahi Ibnu Nabtal daga cikin munafikai, Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zo na mutum zai zo muku da dakakkiyar zuciya, irin zuciya ta fajirai kafirai, sannan kuma yana dubi da idanuwan sheda. Sai ga Abdullahi Ibnu Nabtal ya zo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, dan me kake ɓaci na da kai da mutanen? Sai dinga rantsewa Annabi, wallahi ban ɓace ka ba, wallahi ban ɓace ka ba, bari ma ka gani. Ita biya gayyato mutanensa su ba su kai ta rantsuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi ban ɓace ka ba. To shine Allah yake cewa wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wahum ya'lam, suna rantsuwa kariya alhalan suna sanar cewa kariya suke, suna sanar da cewa kariyan nan akan da suka rantsa ba wai ko sun mance ba. Wani sai mutum yakan faɗa abu ya mance sai ya zo ya rantsa alhalin shi a zatansa haka ya faɗa, kaga wannan da bambanci da wanda ya tabbata ƙarya ce kuma akan da yake kuma akan da ya rantsa. Allah ce to wannan shine dabi'ar munafikai. Wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun, Allah ce ga uquban da ya musu tanadi ne. Allah ya ce andallahu lahum azaban shadida, Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani a wutar jahannama. Innahum sa'a ma kanu ya'malu, lalle su abinda suka kasance suke aikatawa ya munana, ma'ana ayyukan su na munafurci da ƙarya ta manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma nuna cewa wai su mu'mine ne a bayyane, da kuma rantsa-rantsa kan ƙarya. Allah ya ce waɗannan ayyukan sun munana, munin siyakai muni. Ya ce ittakhadhu اتخذوا ايمانهم جنة, san dauki wadannan rantsarantsa shine ايمان جمعو يمين, kaga san dauki rantsarantsan sa matsayin garkuwa da za ta kare su daga azaba, da za ta kare su daga tozarta cewa gashi suna bacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga sai suka yi amfani da wannan garkuwa da suka samu saboda sun yi imani a bayyane, sai suka yi yaudarin mu'minai cewa su ma mu'minai ne. Haka nan kuma suna rantse musu shi ma wannan rantsa-rantsa da suka yi don a yadda da su, duk sai suka ɗauki wannan matsayin garkuwa. Fasallu an sabilillahi, sai suka kawar da yawa daga hanyar Allah. Daga da sun ji mutum zai musulunta sai su zo suna tare masa gwiwa, suna nuna masa ai kai shiga musulunci, ai addinin nan bai da komai sai kaza sai kaza sai kaza. Haka nan da mutum ya shiga addinin zai ta bacin addinin a gabansa, su nuna masa ai sun riga shi shiga addinin, ai ka ga yanda addini yake yana hana kaza bai bari ai kaza, yana cewa ai kaza ana karban dukiya ana kaza da haka zai ci gaba. Allah ya ce falahum azabun muhinun, suna da azaba ta wulakanci saboda wannan munafurci da suke. Lan tughni anhum lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a, abinda suka tara na daga dukiya iya ba sa tsina na musu komai da wurin Allah. Iyansu ba sa kare su daga azabar Allah, haka nan dukiyoyinsu ba sa tsare musu komai daga azabar Allah. Ulaika ashabun nar, wadancan su ne ma'abota wuta, su ne yan wuta, kuma hum fiha qalidun, su a cikinta madawwama ne, suna ma can cikin karkashin wuta kamar da Allah faɗa wata aya innal munafiqina fil darki al asfali minan nar. Allah ya ce yawma yab'athuhum Allah ba'athuhum Allah jami'an, ranar da Allah zai tashi gaba ɗayansu, gaba ɗayansu da su mu'minan wanda suke imani da Allah da manzo, da su Yahudawan, da su munafikan, ranar da Allah zai tada kowa. Allah ce fa yahlifuna lahu, sai su waɗannan munafikai su gaba da yiwa Allah rantsa-rantsa kama yahlifuna lakum, kamar yadda suke muku rantsuwa a nan. Kaga nan su ne mu'minai rantsuwa, saboda mu'minai ba su san gaiba ba, lokacin da suka faɗi magana suka aikata abin nan da suke rantsewa a kan ba su aikata ba, musulmai ba su sani ba, kuma musulmai na iya gamsuwa da su saboda sun rantse musu, saboda su ba su san hakikanin abu. Amma kun ga Allah shi haka bai tasiri gare shi, saboda Allah ya san komai da komai. Shi yasa yace fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Shi ma Allah ranar lahira za su dinga rantsa mishi, wallahi rabbina ma kunna mushrike, wallahi ya ubangijin ba mu kasance masu shirka ba, wallahi mun kasance tare da mu'minai. Za su yi ta wa Allah wannan rantsuwa kamar yadda anan duniya suke rantsa mu'minai. Lalin shi Allah ƙarya ba ta tasiri gare shi saboda ya san komai. ويحسبون انهم على شيء كما suna zaton cewa suna bisa wani abu, suna bisa wata madogara, suna zaton cewa rantsaran sannan shi zai tokare musu azaba, shi zai sa su samu wata mafaka a gurin Allah. Sai Allah ya ce ala ku saurara innahum humul kadhibun, sune makaryata. An kana neman makaryata number 1 to sune wadannan. Saboda haka shi Allah ya sani, kuma rantsaran sannan ba sa masa wani tasiri. Ya san gaskiyar al'amari kuma akan gaskiya yake ginawa. Allah ya ce istahwaza alaihim shaytan, shaytan ya gallabe su, ya mamaye su, ya yi ta tusa musu abubuwan da suke ba daidai ba kuma sun karba, ya yi ta kawata musu abubuwan rayuwar duniya sun karba, ya yi ta nuna musu adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna musu hakan shine tsaron mutuncin su da matsayin su. Dan haka kasi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutuncin su da girman su zai zube duk suka karba. Sai Allah ya ce fa ansahum zikrallah, sai ya mantar da su ambatan Allah. Sai zaman abin da ke gaban su duniya, ba sa tunanin Allah, ba sa tunanin mutuwa, ba su yadda ba, ba su yi imani da cewa za a tada su ba, ba su maida hankali ga saƙo da kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ba, ba su maida hankali ga hujjoji ba, ballanta na su saurare su su gamsar da su. A'a, Allah ya ce ulaika hizbush shaytan, waɗancan su ne kuruk din shaidan, su ne kungiyar shaidan. Kunga akwai kungiyar shaidan kamar yadda Allah ya faɗa a nan, akwai kuma kungiyar Allah kamar yadda ya faɗa a ƙarshen sura. To da haka kungiyar biyu ne, ko dai ka zaɓi zamantowa tare da kungiyar shaidan, su ne duk wasu masu umarni da abin da Allah ya hana. Kungiyar shaidan kenan, suna nan kala-kala. Akwai waɗanda ma har fitowa suke da bugun gaba da iƙirari da wasu alamu cewa su kungiya ce ta shaidan, kuma su masu bautar shaidan ne. To kaga waɗannan zaman su daban. Bayan su duk wanda ya bi tafarkin su, ko da ba wai ya shiga wannan kungiya ba, shi kawai duk abin da ya ga Allah ke so bai so, duk abin da Allah ya ce ba zai yi ba. Iyaka sharholiyarsa ta duniya da sakamma rayuwarsa abin da take so, daban abin da ransa ke so, to wannan shi ma yana cikin kungiyar shaidan. Allah ya ce ala ku saurara inna hizba shaytani humul khasirun, lallai kungiyar shaidan su ne waɗanda suke masu asara. Ko da anan duniya sun burge ka, wataƙila idan an ce maka wani yana cikin kungiyar shaidan, to za ka ga an tara mai abin duniya. Duk abin da yake so na duniya ga su, ga kuɗi, ga gida, ga mota, ga kaza, ga kaza, ga kaza. To amma waɗannan su ne asararru, domin duk waɗannan abubuwa za su amfane shi da komai ba a gurin Allah. Kuma duk waɗannan abubuwan ƙarewa za su ya koma ma Allah, Allah ya masa tambaya. To da haka waɗannan su ne ƙungiyar shaidan, ala inna hizbu shaidani humul khasirun. Sai Allah ya faɗi kuma hukunci da ya gangame duk wani mai saban Allah ba sai munafukai ba kawai. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasula, lalle waɗanda suke saba ma Allah da manzansa, masu bangare ma Allah da manzansa, sune yuhadduna Allah, sune masu adawa da Allah, masu gaba da Allah da manzansa. Kaga da hizbu shaidan suna cikin masu adawa da Allah da manzansa. Haka nan muna bukai da aka ambato da su, suma suna cikin masu adawa da Allah da manzansa. to duk waɗannan Allah ya ce ula'ika fil azallina, waɗancan su ne cikin kaskantattu. Da ka jin adawa da Allah da manzansa da addinin Allah, to kaskantacce ne. Ko da anan kana ganin shi da daraja da girma da matsayi da masu tsaro da farjini da menene da aikin banza ne, yana cikin kaskantattu. Matuƙar bai imani da Allah da manzansa ba, duk wanda bai imani da Allah da manzansa ba to kaskantacce ne. Duk wannan abu da kake gani na ɗan wani lokaci ne, daga nan zai shiga cikin kaskanci wanda kai ba za ka so ka ga yanayi irin wannan ba, wanda ma maƙiyinka ba za ka so ka ga ya shiga irin yanayin da zai shiga ba, saboda wulaƙanta da zai shiga da tozarta da zai shiga a nan duniya da kuma lahira. Allah ya ce kataballahu, Allah ya riga ya rubuta ya wajabta ya tabbatar cewa la'aghlibanna ana wa rusuli, ni da manzannina muke da nasara. Da kuma kenan fatin Allah shi ke da nasara, haka nan ƙungiyar Allah su ke da nasara akan ƙungiyar shaytan duk yanda abu ya kai ya kawo. Kuma haka abu ya dinga gudana tun daga farkon duniya har ƙarshenta. Za a yi ci gaba da gwagwarmaya tsakanin ɓangaren Allah da ɓangaren shaytan, tsakanin fatin Allah da fatin shaytan, a yi ta gwagwarmaya. Wani lokaci Allah ya ba ma fatin shaytan nasara sai ta murna, amma nasarar nan ba mai ɗorewa ba ce. Babu nasarar da ke ɗorewa sai ga manzannin Allah da mabiyansu. Kamar yadda yake inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Haka nawa tare ce walaqad sabaqat kalimatun kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalib. Daka kar ka samu karayar zuci dan ka ga musulunci an gallabe shi, ko kana ganin musulmai ba su da fawa, ko kana ganin kafirci yayi mamaya, duk wannan kare kare baka zuciya. Dan dama ce Allah ya ba su kaɗan dan ya musu jarabawa, kuma mu mai mana jarabawa. To amma dai al'amari ƙarshen nasara da ƙarshen gaskiya, to wannan yana ga addinin Allah shi ke da mamaya kuma shi ke da galaba. Don haka galaba tana ga addinin Allah, ko kusa ko ba daɗe tana nan tafe. Iyaka mu ci gaba da riƙo ga addinin Allah, kuma mu ci gaba da riƙe shi da kyau. Riƙo ga addinin Allah, riƙo ga Alƙur'ani, imani da shi, aiki da shi, karanta shi, ɗaukan dokokinsa. To wannan shi ke ba mu nasara, nisantar Alƙur'ani da kauce mu Alƙur'ani, to wannan shi ke kawo jarabawa. Zanna ya ce inna Allah qawiyyun aziz, lallai Allah shi ne mai ƙarfi wanda babu abin da ya ƙarfinsa, kuma Allah shi ne aziz mabuwaye wanda babu wanda ke gagararsa, babu wanda zai ja da Allah ya kai labari. Duk wanda ya ja da Allah to dole sai an ga bayansa, saboda Allah shi ne azizun mabuwaye. To waɗancan tawaga ƙungiyar shaytan suna ja da Allah, to kaga babu yanda za a yi su kai labari. Ko da kun ga sun ɗan kai labari na ɗan wucin gadi, to wannan ɗan lokaci ne kaɗan, amma fa nasara tabbas tana ga ƙungiyar Allah, tana ga waɗanda suke tare da Allah, wanda suka bi Allah, suka bi manzansa, suka riƙe dokokin Allah, to da nan su ne ƙungiyar Allah, kuma suke tare da Allah. Allah ya sa muna daga cikinsu. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Allah ce baka samun mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe, ranar lahira kenan. Allah ce baka samun waɗanda suka yi haka sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma ka same su da ɗaya gefen yuwaduna man haddallaha wa rasul, ka same su kuma suna sanya ƙauna da jibinta ga waɗanda suka sun ɓangare ma Allah da manzansa, waɗanda suke jayayya suke gaba da Allah da manzansa. To baka samun ƙauna mai gudana tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba. Idan ce man haddallaha wa rasulana, nafin duk wanda ya ɓangare ma Allah da manzansa, sawa'un ya ɓangare masa ne ta hanyar shirka da bautar gumaka, ko ya ɓangare masa ne ta hanyar biyar addinin nasara ko addinin yahudanci, duk tafiyarsa ɗaya, duk sunansu man haddallaha wa rasula, babu wani bambanci tsakanin kafiri da yake ba yahude ko kafiri ba nasare ko kafiri ba majusi ko kafiri mushriki, duk tafiyarsa guda duk su ne waɗanda suka ɓangare ma Allah da manzansa, suke ayawa da Allah da manzansa. To duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, Allah ce to baka samun shi yana mai jibinta da wala'i da kai sirri da nutsuwa da waɗannan, domin maƙiya Allah ne, wanda yake maƙiyin Allah ne kai ku baka sakin jiki da shi. Sai Allah ya ce walau kanu aba'ahu, ko da sun kasance iyayensu, ko da mahaifinsu ne ko mahaifiyarsu, in ba su yarda da Allah da manzonsa ba, to babu ƙauna tsakaninsu. Au abna'ahum, ko ƙoƙiyansu da suka haifa a cikinsu, in ba su yarda da Allah da manzonsa ba, to babu ƙauna tsakaninsu. Wannan shi ne wala na musulunci, alwala wal bara, ya zama na ƙaunarka tana ga wanda suke ƙauna ga Allah da manzansa, ƙiyayyarka tana ga wanda suka ƙi Allah da manzansa. Aw ikwanahum, ko ɗan uwansu, aw ashiratahum, ko danginsu, ba ka samu. Wannan ɗabi'a ce ta musulmai, kuma Allah ya ba musu da shi. Shi yasa kaga cikin musulmai akwai wanda suka gabza da mahaifinsa a yaƙi, yaƙi daga cikin yaƙoƙi da aka yi. Ga mahaifinsa ya fito a ɓangaren mushrikai, shi kuma ga shi ya fito a ɓangaren musulmai. Za ka suka yi fito, na fito da shi da mahaifinsa, kuma Allah ba shi nasara, ya halaka mahaifinsa. Shi ne Abu Ubaida ibn al-Jarrah, da mahaifinsa suka yi fito na fito, ya halaka shi. Haka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ga ɗan shi ya fito ya kira ɗan nasa ya zo su yaƙin daga ni, sai kai shi ne mubaraza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ka ji yadda mu daɗi da kanka ya Abubakar. Annabi ya hana shi. Kaga a shirye yake da ya tafi ya yi fito na fito da ɗansa, ko ya kashe shi ko ya kashe shi. Wannan iyaka raba gari kenan saboda addini. Haka nan akwai ikhwanahum, ɗan Mus'ab bin Umayr, da cikin wanda ya fara zuwa Madina ya yaɗa addinin musulunci, shi ma sun gabza da shi da ɗan uwansa Uzair bin Umayr, ya halaka ɗan uwan nasa Uzair bin Umayr, saboda su nuna maka babu wata dangantaka bayan ta musulunci. Musuluncin nan to duk wata dangantaka bayan ta take. Haka nan au ashiratahum, da yawa daga cikinsu, yaƙin Badar ai yaƙi ne tsakanin dangi da dangi, saboda Quraishawa suna da dangantaka da juna. Sayyidina Hamza da suka fara fito na fito da dangin da Utba bin Rabi'a, da ɗan uwansa Shayba bin Rabi'a, da kuma ɗan Utba ɗin Al-Walid bin Utba, duka waɗannan suna dangantaka da familin manzo sallallahu alaihi wasallam. Dukansu sun haɗu wurin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdu Manaf. Kaga Abdu Manaf shi ne kakan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Abdul Muttalib. Baban Abdul Muttalib shi ne Hashim. Baban Hashim shi ne Abdu Manaf. To wannan Abdu Manaf shi ne kaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Hamza, Sayyidina Ali, shi ne kaka gare su. Haka nan su kuma su ma dangin Rabi'a, su Utba bin Rabi'a bin Abdi Shams bin Umayya bin Abdi Shams bin Abdi Manaf. Kaga Utba bin Rabi'a bin Abda bin Umayya bin Abdi Shams bin Abdi Manaf. Kaga duk sun haɗe ga kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga amma duk da haka sun yaƙi juna, kaga duka dangin su ne. To da haka an haɗa yaƙoƙi tsakanin dangogi, kuma bai hana a yaƙi juna ba, saboda addinin musulunci ya riga ya rabe. Wanda ya bi addinin musulunci shi ne ɗan uwanka na haƙiƙa, wanda kuma mai ba addinin musulunci ba akwai ƴan uwantaka ta jini wanda wannan gefen ta daban ana iya tausaya masa saboda wannan dangantaka ko da bai musulunta ba to amma dai dangantaka ta asali ta kai ga baran-baran to wannan ita ce dangantaka da za a rike ita ce dangantaka ta addini Allah ya ce ulaika kadaba fi qulubihimul imana wadancan sune wadanda Allah ya rubuta imani a zukatansu malamai suka ce ma'ana ya rubuta imani a zukatansu ya tabbatar da imani a zuciyarsu wasu ma suka ce an rubuta shi saboda duk ma kutiba qarra duk abin da aka rubuta zai tabbata to da ka tabbatacce ne Allah ya tabbatar da imani a zukatansu zai motsawa wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi wasu malamai sun ce shi ne alqur'ani saboda akwai inda Allah yake cewa ya kira alqur'ani da ruhi ya ce waka zalika auhayna ilayka ruhan min amrina to da Allah ya karfafe su da hujjoji Allah ya karfafe su da alqur'ani wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma daga cikin tagomashin da Allah zai musu ranar alkiyama saboda baran-baran da suka yi da waɗanda suka ƙi Allah shine Allah ta'ala zai shigar da su aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta ƙarƙashin aljannar ma'ana ƙarƙashin benayenta da itatuwanta ya ce kuma khalidina fiha suna madawwama a cikinta har abada ba zaka daɗin ba zai ƙare ba kuma su ba za su ƙare su ba shi ba kuma ba za a raba su da daɗin ba ba a fushe su daga cikin daɗin ya zamana ga su ga daɗin amma an raba su da shi kaga babu wani haka nan ba sa ƙarewa su bar daɗin ko daɗin ya ƙare ba su suna nan cikin daɗin nan bai ƙarewa ba sa ƙarewa kuma ba a raba su da shi Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su ce sa ba zai fushi da su ba har abada haka nan su ma sun yarda da Allah Allah ya musu sakamakon da sun gamsu shine yardar su da Allah to da kai sun yarda da Allah Allah ya ba su sakamako da ya gamsar da su shi kuma Allah ya yarda da su ba zai fushi da su ba har abada ran lahira bayan musulmi ɗan aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta Allah zai ce da ƴan aljanna akwai ni'imar da ban muku ba su ce Allah wata ni'ima ce baka mana ba ashe baka yi mana kaza ba ashe baka ba mu kaza ba ashe baka ba mu kaza ba sai Allah ya ce zan muku ni'ima ita ce zan yarda da ku ba zan taɓa fushi da ku ba har abada to kuma wannan babban ni'ima ce Allah ya yarda da bayansa kuma ba zai fushi da su ba har abada muna roƙon Allah ya ba mu irin wannan yarda Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan su ne ƙungiyar Allah kun ga ta ambaci ƙungiyar shaitan ba ta hada da munafukai da wane ne yahudawa ita dai inter religious ne ma'ana ba addini guda ba ne ƙungiyar Allah cikin kowane addini duk addinin da ya saba ma addinin musulunci bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to yana cikin ƙungiyar shaitan shi kuma addinin musulunci shi kadai shine ƙungiyar Allah kamar da yake fa ma za ba'dal haqqi illa dhalal Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun ƙungiyar Allah su ne masu samun rabo sun yi waɗanda Allah ya kubutar da su daga dukkan abin da suke haufi kuma Allah ya sada su daga dukkan abin da suke so wannan shine fala'i ya kubutar da su daga dukkan abin da suke haufi ya sada su daga dukkan da abin da dukkan abin da suke so Allah ya samu daga cikin su wannan shine karshen wannan sura ta al-mujadala ko mujadila mune ma Allah godiya da ya kawo tafsirin mu zuwa karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai to daga Allah ne kuma mune masa godiya muna kuma roƙon sa ya ƙara mana muwafaqa duk inda muka kuskure na kuskure ko na faɗi fassara aya ba daidai ba ko na yi sibinda baka ko ta lalabiya to wannan minni wa min ash-shaytan ina roƙon Allah ya kai mun kurakuraina wannan roƙon Allah ta'ala dukkan abin da yake kuskure ne Allah ya kawo shi daga kwakwalen waɗanda suka ji shi kuma muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana tafsirin mu ya kawo zuwa ga wannan sura muna roƙon Allah ya nuna mana surorin da suka saura su ma Allah ya sa mun kai gare su alhamdulillahi rabbil alamin za mu tsaya anan sai gobe Allah ya kai mu sai mu dora
ma sha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 20 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina yau shekara 1447 karuka Allah mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam wace irin shawara za ka ba mu dangane da malaman addinin da ke fitowa takara? Shin mu goya musu baya ko yaya? Duk da fitowarsu wasu na nan kuma na ta'adawa da su ta siyasa, suna sukar su da kuma cin zarafinsu, yaya kenan?
So, siyasa dama bai aka fara siyasa a ƙasar nan ba, kuma malamai na addini su ma 'yan Najeriya ne. Saka idan malami ya ga yana da ra'ayin zai yi siyasa, ba dai dai bana dinga kushe masa a ce da shi ya ci amana, ya yi kaza, ya yi kaza, ba ce muku ya yi siyasa na musulunci ba ne. Don haka in zai yi siyasa, ɗan Najeriya ne, dokar Najeriya ta ba shi daman ya yi siyasa. Kuma shi ya karanci ra'ayoyi, ya san abin da yake iyawa, ya fi ku sanin kansa. Siyasa nauyi ne, nauyi ne za ka ɗaukan ma kanka na nauyin al'umma. Sannan halin da ake ciki yanzu misali, al'amuran mutum taɓarɓare, ba ƙaramin namijin duniyan gaske ba ne zai iya gyara al'amura. Saboda shi abin da mutane ba su sani, ba sun ɗauka cewa gyaran al'amura shi ne ka zamanto nagari kawai. Kai idan ka zamanto nagari kaɗai, ba ka da karsashi da zafin nama da kuma tsayawa da daƙilewa, ba ka iya tsinana komai. Sai ka kai gashi kai nagari ne, amma ba ka iya magance komai. Shi yasa a gurin shugabanci ana son mai ƙarfin gaske wanda zai iya tsayawa. To idan malami ya je yana da irin wannan ƙarfin, ai ba matsala ba ce, ya zo da ma irinsu muke nema. Duk wanda ke da ƙarfi ko da ba malami ba ne, inda yana da ƙarfin da zai tsaya ya hana a yi ɓarna, kuma ya tsaya sai an yi gyara, shi ake nema. Don haka idan malami ya ce yana yi, in ba kuma sa addu'a Allah ya taimake shi ba. In kuma kuna da hanyar da za ku masa nasiha, ku nuna masa cewa wannan abu da ya tasan mu abu ne da yana iya jawo masa matsala, in ya ɗauka ba biyu an bai ɗauka ba shikenan. Amma dai a zo ana kushewa malami ana cewa bai kamata shiga siyasa ba dan yana malami, to kaga wannan ba daidai ba ne. Saboda da malami da wanda ba malami ba duk abu daidai ne. Malami yana karantar da addini, in ya san cewa abin nan yana iya tsarewa, kuma ya tsare addininsa, kuma ya gyara, wannan ba matsala ba ne in har yana iya gyarawa. Amma dai kuskure ne a dinga ɓacin malami wanda yake da ilimi, Allah ya ba shi ilimi na addini, a sanadiyar siyasa, wai ya ce zai siyasa, shi kenan a shiga ɓacin shi, a shiga zagin shi, a shiga zubar masa da kima da zubar masa da daraja, wannan ba daidai ba ne. In zai yi siyasa sai ta bai siyasa, siyasa ga ta nan duk mai so ya tafi ya je yi. Amma sai ka san abin da za ka ɗaukan ma kanka, ka san nauyin da za ka ɗaukan ma kanka, ka san kuma abubuwan da ke gabanka da abubuwan da suka fi muhimmanci. Karantar wannan da kake yi sun fi maka muhimmanci a kan ɗawainiya ta al'umma da ba ta hau kanka ba. Sannan kuma a ɗaya gefen kuma, idan har kana da masaniya ga wannan al'amari, kana da ganin kai lalle kana iya gyara wannan al'amari, kuma kana da capacity ka gyara, kuma ka san abin da ake ciki, kaga lalle ga hanyar da za ka bi ka gyara, kaga wannan babu abin aibantawa a ciki. Kana da sararin da za ka gyara, kana da power da za ka gyara, kuma kana ganin lalle za ka gyara in Allah ya maka muwafaka. To kun wannan abin a yaba ne ma ba abin a kore ba. To da haka mu daina yawan suka kawai da an ce malami zai yi siyasa, shi kenan mu kama ɓacin malami da tsine masa, wannan kuskure ne babba. Allah ya sa mu dace.
Barakallah. Ganin yau 20 ga wata shin darukan nan masu albarka sun fara ko ba su fara ba? Ai muna son bayani a kansu.
Daga yau ne insha Allah aka shiga, za a shiga goman ƙarshe. Yau in gan kai 20, to an wuce 20, an wuce goma guda biyu za a shiga na ƙarshe. Ko itikafi ne daga daren wannan daren da muka kasan ba, to daga shi ake shiga itikafi. Da aka dame yi shirin shiga itikafi sai shiga daga wannan dare. Haka nan daga daren yau din nan ake tsammanin Lailatul Qadri, don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an fi tsammanin ta ga daren mara na goman ƙarshe. Kuma mara ya fara daga 21, kuma wannan dare da mun kai yau da muka ɗauki azumin 20, in mun kai insha Allah to daga wannan daren shine daren 21. Kaga akwai daren 21, akwai daren 23, akwai daren 25, akwai daren 27, akwai 29. Sannan kuma abin da ya fi muhimmanci shine waɗannan dare guda goma gaba ɗaya karmi take a cikinsu. Ko da ba na mara ba, kowane dare ka yi ƙoƙari ka raya shi da karatun Alƙur'ani da salloli da addu'o'i. To daga nan ne za ka tabbatar ka dace da wannan daren da daga ƙarfi na roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace.
Alhamdulillah. Allah, wannan yana tambaya na ce don Allah menene bambancin tsakanin annabta da manzanci?
Annabta da manzanci abin da ya fi shahara ga malamai suke bambancewa shine annabi shine wanda aka aiko shi da wahayi amma ba a masa umarni ya isar wa mutane ba. Shi ko manzo wanda aka masa wahayi kuma aka masa umarni ya isar ga mutane. amma dai ma daga cikin malamai suna jayayya ga wannan talibi suna cewa ai wurare da dama Allah yana cewa ya aike da annabi da manzo yana cewa wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin an gane da annabi da manzo kowanne Allah ya aiko shi to da haka suka ce abin da suka fi gani shine annabi wanda yazo da sabuwar shari'a manzo wanda yazo da sabuwar shari'a annabi kuma wanda yazo aka umarce shi da yabi shari'ar annabin da ya gabace shi to da haka wannan shine tarihin da suka bayar kuma yana da muhimmanci ya kunshi cewa annabi shi ma an aiko shi saboda annabi amma sa wahayi shi ma ya isar wallahu a'lam
saboda Allah wanga yana son a bambanta mai shin at-taura injila da zabura su ma kamar alqur'ani ne suke ko akwai bambanci
da taura da injila da alqur'ani da zabura duka littattafan Allah ne amma kun ga kowanne yana da bambanci kamar yadda suka bambanta a suna a taura ta bambanta da injila injila ta bambanta da alqur'ani haka nan zabura ta bambanta da alqur'ani kowannen su sako ne na Allah kuma kowanne shari'a ce ta Allah kuma dukkan waɗannan shari'u Allah ya musu iyaka daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi isbaya da haka duk wanda yake zai bauta wa Allah bisa ga shari'ar Taurat ko Injila ko Zabura bayan zuwan Alkur'ani to wannan gaba ɗaya bai baka cin komai da shi da kafiri tafiyar su guda ba bambanci babu cewa ai addinin sama ne a'a duk wanda annabi ya zo bai ba annabi ba to ba maganar addinin sama ko addinin ƙasa sunan shi kafiri daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam addini ɗaya Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci wallahu a'lam
tabarakallahu ngana tambaya dangane da karshe game da janaba wato kai ne ya samu rauni shin yaya zai yi wankan janaba don saboda kansa na da rauni
so ai dai inda yake da rauni iyaka ka tsallake gurin raunin in bai san taba ruwa in abu da yake ka ka dan shafa wannan kallan da aka sa ko bandeji in kuma ba da yake ba sai ka san dabarar da zaka ka tare kan ruwa ya taba idan har taba ruwa zai taba gurin kuma zai masa illa الله يسامح داعي وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته